by Pasito Basi. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 8 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanun labarai.
Sojojin gwamnatin Afghanistan sun yi nasara akan kungiyar Taliban. An kai wani hari a kusa da wani birni mai arzikin mai a kasar Syria. Kana za a ji irin halin da kasar Haiti take ciki bayan kashe shugaban kasar.
To kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji matsayin fajar shugaban Najeriya kan fatataka ko damke jagororin masu ra'ayin aware da aka yi.
Tsarin mulkin Najeriya ya ba da damar faɗin ra'ayi, amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cimma wani buri a to gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba.
Za a ji abin da ya faru a hari na baya-bayan nan da 'yan bindiga suka kai Adamawa.
Mutanen da suka mutu ya kai 24.
Sannan za a ji cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amince da ƙarin kasafin kuɗi ma ɓangaren tsaro, amma sai da ta ɗan ƙara shi. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin Domin Iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. A jiya Laraba, mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin kasar, tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwabzawa. Fadan ya barke a wasu sassan Kala'il Naw, babban birnin lardin Bangladesh, bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. Mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin, inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin, tare da 'yantar da fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya faɗa wa muryar Amurka cewar kungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da Kail Naw a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Syria, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramallah da ke da arzikin mai, sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019, Amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar IS da ke gabashin Syria, amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da Amurka ke marawa baya a dukkanin gabashin Syria. Wannan sansanin na Amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin Amurka suka gina biyo bayan sa hannun Amurka da Syria a watan Satumbar 2014. Sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara, inda aka kare shi da wata doguwar katanga a ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja, ya raba wuraren zuwa guri biyu, ɗayan sojojin Amurka ne ke zaune a ciki. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. An kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru 53. Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki Haiti sama da shekaru 4 yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa. An kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata kungiya da ta kware da kuma take dauke da manyan makamai ta kai, a cewar Prime Minister rikon kwarya Claudie Joseph. Moise ya kama aiki ne a watan Fabrairun 2017, inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi, yaki da cin hanci da rashawa, da kuma samar da karin jari da ayyukan yi ga kasar da ke fama da talauci. Amma wata babbar zanga-zanga ta dabaibaye gwamnatinsa, kuma masu suka sun zarge shi da kara zama mai kama karya. Matarsa Marty Moise ta ji rauni a harin, har yanzu tana asibiti.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bakin mai magana a madadinsa Garba Shehu ya yi bayanin matsayin gwamnatinsa kan fatataka ko kama wasu jagororin masu ra'ayin a raba ƙasa ko yin barazana ga haɗin kan ƙasa. A hira da wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa, Garba Shehu ya fara da amsa tambaya kan matsayin gwamnati kan yadda jami'an tsaro suka tunkari al'amarin da cewa:
Hakika jami'an tsaron Najeriya, sanda, soja da masu bincike na sirri, ai sun yi rawar gani ganin cewa wayannan mutane guda biyu da ake magana sun addabi jama'a, kamar shi wannan da yake shugabantar IPOB da ke kasar Ibo. Ai ɗaruruwan jama'a aka sanadin kashe su, kuma suka kona dukiya da ofisoshin 'yan sanda da motoci sun fi 55. Don ci kuma mutanen da aka karkashe dinnan ma jami'an tsaro ne. Saboda haka farnaci aka ɗauko gagarima wanda yake duk wani da yake wannan yanki hankalinsa a tashe yake. Kuma alhamdulillahi sai ga shi jami'an tsaro da suka je suka fafata yaƙi da su, kuma sun lafa. Washe idan aka je aka samo Madugun aka kama shi, to hankali ma zai fi kwanciya. Kuma dama ai shari'a ake masa akan cin amana ƙasa, ya karɓi bai ya gudu, to a dawo a ci gaba da wannan shari'a, in kuma akwai wata sabuwar masu a dora shi. Kuma wannan shi ma na ƙasar Yoruba da aka je aka kai hari gidansa, kowa ya san irin kalamai nasa, kowa ya irin barna da ake. To kuma a tsarin mulkin Najeriya ya ba da damar faɗi ra'ayi, amma maganganu da aka kama yanzu har ana maganan samun makamai don cimma wani buri a ta gwamnati ba za ta saki a yi mata wannan ba. Da barna da ake a arewa maso gabas da arewa maso yamma na ƙasar fatan mu shi ne da daidai waɗanda suke jagoranta wayannan abubuwa, za a kamo su kuma za a danka su a hannun kotu don ta musu shari'a.
To amma Malam Garba, na ga tuni an fara sukar gwamnati ko jami'an tsaro akan hanyoyin da aka bi na ko kamo shi shugaban IPOB wato Nnamdi Kanu, da kuma harin da aka kai wa shi Sunday Igboho wanda ake ganin kamar an saba ka'idojin haƙoƙinsu na bil'adama ko dokokin ƙasa da ƙasa.
Eh, to ai ka san suna da magoya baya, kuma akwai wanda suke ɗaure musu gindi watakila biya musu kuɗi ma su yi wa'innan barna. Amma idan akwai yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa ta musanyen masu laifi, ina saba doka a cikin aiwatar da wannan yarjejeniya. Ƙasashen nan da yawa na duniya, Najeriya tana da yarjejeniya da su, idan suna da nasu su ma irin wannan fitinan mutane a nan Najeriya, muna da nauyin mu ɗauka mu danka su a hannunsu can ai musu shari'a. Kuma wannan musu da can su kawo eh kenan. Idan jami'an tsaro suka gayyaci mutum aka ce ya zo bai zo ba, na ba su da wani zaɓi in ba su kai mar hari su je su kama shi ba.
To amma ba ku damuwa cewa akwai manya-manyan jami'an gwamnati kamar gwamnoni da ke goyon bayan waɗansu abubuwa da waɗannan 'yan ta'addan suke yi?
To, ina dai son tabbatar maka da jami'an tsaro suna nan suna bincike akan masu ɗaure gindi ga waɗannan masu wannan fitina. Saboda haka ba san inda binciken nan zai tsaya ba, sai mu jira mu gani.
A gaida Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasashen duniya sun gaza tallafawa 'yan kasar Myanmar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. Ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na ƙasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin ƙasar, a lokacin da yake jawabi ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Thomas Andrews, mai ba da rahoto na musamman kan 'yancin ɗan adam a Myanmar, ya gabatar da matakai da yawa don magance rikicin ƙasar. Kudaden shiga da ake samu daga ɓangaren mai da iskar gas hanya ce ta shigar kuɗi ga mulkin soji, kuma an kiyasta abin da suke bukata kenan don ci gaba da mulkin nasu da kula da jami'an tsaro da ke ba su kariya bisa gadon mulkin nasu. Ya kamata a taka musu birki, in ji Andrew. Watanni biyar da suka gabata, sojoji a Myanmar sun hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyyar ƙasar tun lokacin da suka ƙwace iko gwamnatin da ke mulki, wadda a hukumance aka fi sani da Tadmawad, ya yi amfani da ƙarfi wajen danƙwafar da masu bore, inda ya kashe kusan mutane 900.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda da daren shekaran jiya aka kashe mutane wajen 24 a karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa. Salisu Muhammad Gareka.
Alamar rashin tsaron da ya a Najeriya sai ƙara tabarbarcewa yake yi, inda waɗansu waɗanda ake zargin 'yan bindiga suka sake afkawa wani ƙauye da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, inda al'umman wannan yanki suka yi watsi wani zambi. Mazauna wannan yankin sun tabbatar mana da cewa kawai yanzu an rasa rayukan mutane sama da 24 waɗanda aka jikkata ba a san iya yawansu ba. Wani matashi mai suna Jerry shine wanda ya tabbatar mana da cewa an afkawa wannan ƙauye nasu ne da misalin ƙarfe 5:00 na safiyar jiya.
Gwamnan da ƙaran da sojojin da ƴan bangal nan su shigo kan su shiga zuwa cikin da nan yanzu sun jeje na yanzu kan cikin na yanzu. Sojojin ma ba da wata abu da kasa su shiga. Ciro ne yanzu ba mutane kirki kalile ne ka sai maza ne kuma maza ma ba duka mutane ba yawanci mutane an wadda mana bayan garo dan su. Kawai na shiga da safafin da kai na ne su sam sun zuwa mutane. To ƙarfe 6 da yaba fa ko 5 ne wai suka shigo ne da Allah suka shigo sai wannan.
Haka ta sanya na sake yunkuri na tattauna da wani dattijo a wannan yankin a bisa alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba, ya ko tabbatar da cewa an rasa rayuka sama da 20.
Yan bindiga sun shigo da sassafe irin ƙarfe 5 na safe suka fara harbe-harbe suka kashe mutane. A yanzu dai shigo da aka samu na mutane da suka mutu ya kai 24. Yawancin mazauna da nadi sun gudu zuwa Hong, wasu sun shiga jeji, wasu sun zo Yola. To akwai wasu da dai ba su mutu ba, an dan ji musu rauni, an kawo wasu treatment a Hong, wasu kuma suna hanya za a kasu zuwa FMC Yola, amma bai nawa ya kamata an kasu zuwa FMC.
Ba wani agaji ne da jami'an tsaro suka bayara wannan yanki?
Ba iya an sanar ma sojoji da wuri ba, amma da aka gaya musu da maharba da sojoji sun shiga garin bayan wa'ancan sun riga sun gama sun gudu, sun shiga garin sojoji ne suka shiga jeji suka samu wasu gawawwaki a garin gudu waɗanda aka kakkashe 24 wanda confirm an ga gawawwakin sun mutu. Waɗanda suka jera wani kuma ba mu san shigon ɗin ba a yanzu, amma akwai wasu a asibiti a Hong, wasu kuma an kawo su a nan Yola.
Hakan ta sanya na yi ƙoƙari domin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar sojojin jihar Adamawa. Ya tabbatar man da cewa lallai lamarin ya auku, amma ba a ba su damar yin magana akan wannan matsalar ba, sai dai babban ofishinsu da ke birnin tarayya Abuja. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Salisu. Daga batun tsaro kuma sai maganar kuɗi, wacce za ta kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar ta amince da ƙarin kasafin kuɗi musamman ma don inganta tsaro. Amma sai da ta ɗan ƙara yawan kuɗin. Madina Dauda, gare ki.
Majalisar ta amince da wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin ne da ƙari, domin a ce wani sanata Barau Jibrin, wanda shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa, an yi kyakkyawar nazari kafin a ɗauki wannan mataki.
Dama shi shugaban ƙasa a yadda da ya kawo akan biliyan 895 naira to kuma bayan an gyare-gyare aka samu karin wajen naira biliyan 80 da wani abu ne. To wannan dama shi tsarin demokradiya shi ne shugaban kasa zai kawo tunaninsa akan abin da ya shafi kasa. To ki kusan majalisa za ta duba ta gani shin abin da aka haɗin nan sun tafi daidai da irin bukatun kasa ko da gyara akai. Ma'ana dai a tantance a duba. To a cikin tantancewa sai magangan cewar akwai waɗanda ya dace a basu kuɗin ba a basu ba. Kasa an ce dan adam ta dake bisa goma ba. Komin basirarka, komin tunaninka to ba zai yiwu a ce za ka iya yin komai da komai ba. Shugaban kasa babu shakka fa shugaban kasa ta yi kokari ta yi abin da ya dace ko shi ba shugaban kasa sa basira cin abin da ya yi rawan gani. Amma kamar yadda faɗa to dole ne ya zamana inda ka tara mutum 300 ko ga su 'yan majalisar wakilai su 160 ko 900 to za a ga dole ne a gano wani abu wanda watakila an manta ba a saka a cikin abin da shugaban kasa ya kawo ba.
To ko ɓangaren zartarwa sun faɗi inda za a samu waɗannan kuɗaɗe har ila yau ga sanata Barau Jibrin.
Sun faɗa akwai wurare kamar akwai asusu daban-daban waɗanda kuɗaɗen suke to kuma sun faɗi inda za a je a samu kuɗaɗen wanda za a haɗa gaba ki ɗaya wajen biyan wannan buƙatu waɗannan buƙatu da aka riga aka lissa ba a cikin wannan kasafin kuɗi.
To sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya tsokaci akan batun yana cewa
kai wannan ba wani abin azo a gani bane kuma ba wani abin madalla bane ga 'yan Najeriya. Gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tunda Najeriya ta samu 'yancin kai. To amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi dan Najeriya shine ya ga abin a ƙasa. Jami'an tsaron Najeriya ba abin da suke iya kokari shi illa kawai suna kokarin su kare kansu ba wai su kare al'umma ba. Kuma sannan idan an yi samu sabani an yi abin da ba daidai ba a dauki matakin babu sani babu sabo.
A lokacin da yake jawabi akan kasafin kuɗin da muhimmancin sa ga ƙasa musamman akan sha'anin tsaro shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bada tabbacin majalisa za ta sa ido sosai domin ta ga an yi amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai dora a bibiya kan dokar da aka kafa karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri Honorable Salisu Abdullahi Gumel, Comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo, sai kuma barista Amina Umar Hussein, sakatare kungiyar mata ta kasa da kasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano, Muhammad Ibrahim Kori gare ka.
Barista, na ga kina ce mu suya saboda an ce nama ya da huru mu danye. Me zaki ce?
To, kamar yanda mai makamarata ya fada kuma kamar inda na fara fada, in ka duba da tanada tare da don dokar, idan mutum magana muke ta ilimi, idan mutum ya yi duba na tsanake a bangaren shari'a ta nasara wato common law da bangaren shari'ar musulunci, ina yi a fahimta ta kuma a hangina wannan dokar da aka yi duk da kyanta da kyakkyawan niyyar da ya sa aka yi, to za ta sha kashi
a ina kina
ko a kotu ko a gurin mutane. Dalilai na kuwa shine, na farko, a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa. Na farko, shin me yasa aka yi dokar? Tambaya ta farko kenan wanda daman honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa aka yi. Na biyu, sai ka tambayi kanka, da can akwai doka, wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abinda aka tanade ta don yi, ta shi yasa aka yi wannan? tambaya ta bi kenan. Sai ka duba ta uku kaga wai shin ne abinda ake cewa what is the true intention of the legislators? Su waɗanda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta? To idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a za ka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tunda dokar bylaw ce ta local government idan ta tafi jiha za ta zama ba a san ta ba
to amma kuna kina cikin da kike cewa za ta sha wahala in take sama a shimfiɗa ku ke kuma kin ce shi wannan constitution din shi ya baiwa majalisun kananan hukumomi su yi abin da kuke kira bylaw kamar ba kya ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali nan an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin yanki na kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tasiri
to ban san yanda zan fada ba akwai abin da muke cewa derogable rights da waɗanda ake cewa they are not derogable wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gume ita kuma dokokinmu na Najeriya ba a yi sa ba iya gume local government misali karamar hukumar gume yanzu misali yana daga cikin amfanin ɗan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau tayi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka har ta kai matakin tarayya ai amending din ta zama na anyi ko kuma a zo ai testing din ta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun offer zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity din ta is it recognized abinda suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma in ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta fada tunda a shatada din shari'ar musulunci ta akai mutun zai iya ba tun daga farko har karshen dukiyar sa a matsayin sadaki to kaga reasonable din anan in ka zo fassara ta shine abin da nake fada cewa za a samu abin da yake reasonable a guna ba shine reasonable a gurin wani ba
yau to ai shine za
ta bude to ai yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadaq mithl wato mace a bada sadaki of her equal idan graduate ce ba za ka dauki wanda take ettal langoro ka ce ka bata sadakin naira 50,000 ka dauki duk graduate misali ka bata sadakin naira 10,000 ko naira 2,500 bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kanshi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift
amma wannan kalma ta kuma ta reasonable da kuke magana a lauye ce za ta sha fassarori daban-daban wataƙila ni abin da yake reasonable shine abin da zan iya saniya daya ce zai iya nake da ita ita ce karshen dukiyata kuma zan iya bayarwa don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya hayashi aibu ungogo saniya 100 yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya bada ita ba kya ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable din da ake ta magana
ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble
makaddama
yawwa gabatarwar dokar an ce dan a saukaka akai ba na san saboda gaskiya idan nace maka zan dako maka fassarar kaman kage subir total gift din nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su ko ta za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yuwa kawai ya ga waya misali ta 150 ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin terms din abinda nake dubawa ko abinda muke fada a kullun kuma matsalan Najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala-kala kuma yanzu nan ma a kadamin da muke cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake
kullun gyaran shi aiki da ita
ba aiki da ita ba babban matsalan shine halayyarmu da ɗabi'armu.
Wannan kun yi doka, yanzu an shiga wata na hudu ko ma na biyar da fara aiki da ita. Akwai abin da ake cewa public compliance da ya ga dokar. Ya zuwa yanzu ya take ne?
To, ni gaskiya saboda Allah daga tasowa ta zuwa yanzu ban ma taɓa ganin dokar da ta karɓo ba cikin gaggawa, ba da soja, ba da ɗan sanda, ba da bindiga ba, irin wannan dokar. Because saboda zan gani karfe biyar na yamma zaka ga mata kaga da su ne suke da ɗan rauni da sakaci, amma zaka ga mata ana ta sauri cewa mu je maza mu je mu kai amarya, saboda irin doka ce. Zaka ga an yi biki sai daga taron mata dam aure, ba wannan mining din da ake, ba wani kida da ake na badala. Zaka ga kafin bagarba kowa an tarwatse an watse mace ta zo gida ta ga ɗiyanta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida. Sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san ayi wani abu domin akwai masu taurin kai, sai kaga ƴan unguwa ne suke yi maku waya, wani mun ga wuri kaza ana shirin ayi kaza, ku turo mutane a zo a hana. So kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan. Sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin Juma'a sallah, sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka. In ka zo cikin community ka zauna, sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo aka hasa, irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai. So ba za mu taba jin ba inda nake ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a, inda nake jin dan matsala sai a wurin iyayenmu mata. Su kuma iyayenmu mata fahimta ce ba su yi ba.
Menene korafinsu?
Yau korafinsu za ka san ce irin yata nima kamar yar sarki ce, yadda aka wa kowa haka za a wa kowa. Akwai bambanci. Mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka idan mutum ya yadda ya fake so ya samu rayuwarsa ta masa daɗi. Misali, uba zai ce ba zan yi ba, gara doka ce shi kenan, dama bai da kuɗin gara baki zai ci. Shi namiji zai ce ba zan yi ba kayan aure an hana, ba zan yi ba akwatuna, dama bai da kuɗin baki zai ci yayi. So tun daga doka ta zo yayi kwaba, ba abun kunya bane in bai ba, domin in ya bi doka da iyayensa suka yi ƴan gari bai bi laifi. Haka zalika idan iyaye sun bi doka sun ce ba zan yi ba gara, wallahi doka ce tsoro nake ji, ba zai bi laifi.
Akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai
sosai.
To a gaishe ku duka, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar Gumel da kuma abinda hukumomi ke hange za a cimma da dokar. Kafin nan, a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A jiya Laraba, mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin ƙasar, tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan an kwashe sa'o'i ana gwabzawa. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga gari mai suna Ramallah da ke da arzikin mai, sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ba su yi nasara ba. An kashe shugaban kasar Haiti da ke cike da rudani, yana mai shekaru 53, Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki kasar Haiti sama da shekaru 4 yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodone da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.